Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murar zamani dauke da labarin hukuncin kotu da ta zartar ajiya dangane da batun shari'ar nan da wasu wato ainihin al'umma suka shigar da shugaban hukumar Karota Honorable Baba Dan Agundi a gaban kotun majistiri mai lamba 10 dake zamanta a gidan Murtala bisa zargin yaudara da cuta da kuma wato ainihin handama da Baba Kere ko kuma a ce sama da fadi akan kudaden su na na'urar tiraka wanda suka yi zargin an nuna musu wata an kuma zo an ba su wata daban wanda barista Abba Hikima yake tsaya musu akan wannan shari'a har ma kuma daga kotun aka tafi kotun sama domin dai ta yi ita nata hukuncin dangane da wannan al'amari to ajiyan dai kotun saman ta saurari wannan al'amari ta kuma yanke hukunci dangane da wannan shari'a kamar yadda zamu fara ji daga bakin lauyan wanda ake kara wato baffa babba dan Agundi
sunana Mutawakkil Isaac secretary kuma legal adviser na Kano Road and Traffic Agency da asalin shari'ar wato an faro ta ne daga kotun Bilamba goma a gidan Murtala gaban mai shari'a Muhammad Jibril inda shi mai kara ya kai shi honorable baffa babba da Agundi kara cewa an yi masa zamba da cuta akan maganar kudin tiraka na mashin tun a wannan lokaci mun yi wa kotu bayanin cewa shari'ar nan ba shigar da ita inda ya kamata ba kuma ba wani korafi a gaban kotu ma wanda ya cancanci ma a gaci shi honorable baffa babba da Agundi kotu take ganin cewa lalle ya kamata ya zo to shine muka tafi ita babbar kotu ta jaha a mai lamba 10 wacce take zama a nan Mila Road gaban shi honorable justice na Abba ya zauna ya ba da nazari bayan da an gama sa takardu a gaban kotu wanda ya ce kotun kasa ta ma ya kuskure saurarar ma wannan korafi da ta yi saboda babu wani abu a cikin sa ma har da ya cancanci ma a saurare shi har a nemi shi honorable baffa babba da Agundi dan ya zo ma ya kare kansa a wannan shari'a kuma ta bada damage ga shi honorable baffa babba da Agundi naira 50,000 saboda bata masa suna da aka yi da kuma yayata shi da aka yi a gidajen radio na cewa ma wai yana da alaka da wani abu mai kama da ma cuta ko kuma cin amana sannan kuma aka ce a biya shi kuɗin ma karar da shigar a gaban ita babbar kotu dan ta rusa wacce shari'a da take gaban karamar kotu
suna da matsayi a matakin farko
sunana Abba Hikima Fage kuma ni ne lauyan shi Abdullahi Haya Mai Sango wanda ya kai baffa da Agundi kara akan zargin cuta da fadi akan wani kudin su na tiraka wanda suka bada suna tanan za a ba su na'ura kuma aka ba su takarda
ga wannan kotu ta sama lauyan shi wanda kuke kara yana batun cewa kuma yana tabbatar da cewa kotu ta riga ya zuwa yanzu ta kori wannan kara
to korar kara ka iya cewa daidai ne amma mutane su fahimci cewa ba wai wanke ba fa akai ba ba ci akai bai cuci mutane ba ba kuma ci akai bai kwanta akan kudaden tiraka ba kotun sama ita wannan kotun ba ta da hurumin ma tabbatar da hakan sai ita kotun kasan dai shine abin da dokoki suke magana ba zai yi ana zargin ka a kotu da cuta ba kuma ya zama baka zo kotu ba kuma a wanke ka a ci baka yi wannan laifin ba abinda kotu take cewa shine a cikin takaddu da aka rubuta wanda aka kai kotun kasa inda ake zargin shi baffa da cuta da yaudara to babu wani abu da ya fito fili wanda yake nuna akwai cuta ko akwai yaudara a cikin shi case din mu kuma muna ganin da girma ga wannan kotu ta sama ba wannan shine abin da muke kai ba ko muna ganin cewa idan muka yi gaba akan wannan hukunci Allah zai sami hukunci bai sabanin wannan sauda tun takardar tamu ai mun fito a gure da dama kamar paragraph na 8 da na 6 da na 7 mun fada cewa an anshi kudi naira 8,000 kuma an ce za a bada tiraka mai dillin-dillin kuma daga baya aka zo aka bada takarda so wannan yayi kama da cuta ya kuma yayi kama da yaudara kuma shi baffa ba mutum ne wanda ya zama yana da immunity ba ma'ana ba shi da kariya idan ana zargin sa kamar da ake zargin kowa kamata yayi zo da kansa ya bada ansa akan abubuwan da ake tuhumar sa akai bai yi wannan ba saboda ba zai je kotun sama ta wanke shi ba so kotun sama ba wanke shi tai ba ba kuma ta da ma hurumin wanke shi lalle sai dai kotun kasan dai kuma shi wannan hukuncin da aka mana da kotun saman tai lalle ba mu gamsu da shi ba tare da girmamawa ga wannan kotu kuma za mu tafi kotu ta sama saboda dama shi a tsarin Najeriya kotu mataki hudu ce akwai kotun kasa irin kasta kasa da ita wannan high court kenan to kuma akwai ta sama da ita ita ma akwai ta sama da ita kuma duk jama'a suna gani ko da shi aka hukunci da dama kusan kashi 40 cikin 100 duk hukuncin da yake yin sama ana ruguje shi ne so muna kyautata san wannan hukuncin Allah yarda za a ruguje shi tunda baffa ba shi da kariya kuma ita wannan karan ma da aka yi a kasan doka ta ma iya yin ta da baki ma kuma iya yin ta a rubuci sannan ma iya yin ta da affidavit ma da takardar rantsuwa ta ma shikenan ba mu yi ta da baki ba ba kuma mu rubuta ta haka ba sai da muka rubuta muka yi ta da affidavit kuma muka fadi baka saka exhibit da shedu da komai da komai wanda suke nuna cewa lalle akwai cutar nan saboda haka muna ganin cewa idan aka yi gaba za a samu hukunci wanda ba daidai yake da wannan ban Allah yadda
akwai batu da kotu ta yi na biyar ramako naira 50,000 ga shi wanda kuka yi kara saboda ganin cewa an bata masa suna an zarge shi da abin da ba shi da tushe bare makama
shi ma wannan yana da kyau idan mutane su yi bayani su ringa yin bayani na gaskiya ba ba ci aka ba shi 50,000 wai ta taramako ko ta bata mai suna ba har yanzu ba za ka ce a bata maka suna ba bayan ba a yi hukunci ma an tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyarka ba har yanzu ba a yi hukunci an ci ba fa bai cuta ba ba a yi hukunci an ci ba fa bai cuci mutanen nan ko bai kwanta kan kudin su ba ai wannan ba har yanzu kawai ana ganin cewa kotun kasa ta bada wata takarda cewa bai ta bada ita ba saboda haka kotu ta ce ta korkara kotun kasa kenan ka fahimta kudi 50,000 kudi ne kawai na idan ka shigar da shari'a kana neman damages ko na buƙatar al'amuran kuna ba daidai ba za a baka amma ba wai na bata suna bane
dama su 50,000 din suka nema
ah miliyan 5 suka nema ma ko ta ga cewa miliyan 5 bata bada naira 50,000 kuma 50,000 din ma ai ba sai dai mun je kotun saman abin da kun sama ta fada ita ma da ta sama ita komi a ciki za ku ji
yanzu dukkanin waɗannan abubuwa da kotun da ake kai ko in ce kotun da aka fito ta zayyana wannan matsaya tata dukkanin su za ku ajiye su a gefe ne ku tafi kotun sama gaba ɗaya ba wanda za ku aiwatar har sai kun je kotun sama ko kuma akwai wani abu da za ku aiwatar wanda shine ya muku wanda kuma bai muku ba za ku tafi gaba
shi hukunci kala biyu ne akwai declaratory judgment akwai kuma executory judgment idan hukunci ne wanda ba na ayyana abu kawai aka yi ba aka ce ayi wani abu kuma ko kuna ganin cewa akwai wata lam'a ko akwai wani da ku yadda shi a cikin hukunci ba shine amfanin fair hearing an ba da ma ai sama saboda kuma za a iya dakatar da za mu roki kotun kasan farko ta dakatar da wannan biyan kudi tunda muna so mu jarraba hukuncin nan a sama sannan kuma idan bata bada ba ita ma kotun saman ta iya bada wannan dai hukuncin da cewa lallai dakatar da biyan naira 50,000 din har sai an tabbatar da abin da aka yi din mulini ko ba daidai ba ne
to mi sauraro yanda tattaunawar kenan ta wakana daga lauyoyin bangarorin guda biyu akan wannan shari'a wadda kotun ta nan jihar Kano kenan dake zamanta Amila Road ta yanke hukunci a jiya kamar yanda kuka ji matsayar bangarorin guda biyu akan wannan turka-turka kotu dai ita ce uwar kowa kuma ita ce uban kowa kuma babu wani abu da zaka yi kuma kotun ta zo ta ayyana ka gabe maka ba sai dai ka tafi kotu ta sama kamar yanda kuka ji su ma suna cewa kotun saman za su tafi kuma dama haka tsarin doka ya tanada abu doran doka ayi abu cikin tsari ya tanada dan shari'a ta yanda za a yi abin cikin lislama a kuma zauna lafiya Ibrahim Abdullahi Soran Dinki akan mita 88.5 Dal FM muryar zamani